Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda da ni Amina Buhari Auna.
Kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin namu na yau 15 ga watan Afrilu na shekarar 2019, zamu duba irin abubuwan da ma'aurata ke son gani ko kuma suke sa rai kafin aure da kuma abubuwan da suke tararwa bayan auren.
Eh, ko kuma malam ne yake samu muku?
Mu da muke samu mai. Eh, in kai ba ka samu kanki sai ga shi ma in ka samu sai ka kawo mai.
Ba a dafa a gidan malam?
Eh.
Tura da baka samu bai a ce
shike sai a ba.
Haka ne Maryam, amma dai masu sauraro sai su dan mana afuwa mun dan samu tangarda
a na'ura. Wani dan abu muka kuturo muka akan abin da za a yi gobe, wannan haka yake.
To kin san Maryam, mun shafe ɗan makonni muna magana akan zamantakewar aure, mun kuma tattauna kan abubuwa daban-daban kamar su neman aure da kayan lefe da sauransu. Yau ma za mu yi magana ne akan zaman aure, shi yasa wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu ta tattauna mana da jama'a domin jin burin su kafin a yi aure da kuma ko haka ake samu bayan auren.
To madalla, yanzu kuma bari mu fara da jan kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce menene kuka fuskanta da yafi ci muku tuwa kwarya bayan an yi aure, kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Bolari, inda ya ce samar da tuwo a kwarya.
Shi kuma Aliyu dan Hausa Gwammaja ya ce abin da yake ci min tuwo a kwarya bayan aure shine yadda zaka ga soyayyar da aka yi kafin auren ba a yin ta a cikin gida, sai dai zaman hakuri.
Sai kuma amsar Hawwa Aliyu, inda ta ce yau da gobe mutum zai zo maka a suffan nagari, da zaran kun yi aure sai hali ya fara canzawa, idan dan iska ne ma zai fara nuna maka iskanci a fili da dai sauransu. Allah ya sa mu dace.
Sai kuma Abubakar Ibrahim Musa ya ce rashin iya zama da juna.
Sai kuma amsar Ilyasu Ibrahim, inda ya ce assalamu yau da gobe ikon Allah, a gaskiya akwai matsaloli da dama da suka ci mani tuwo a kwarya.
Shi kuma Aliyu Muciya Shanono ya ce yau da kullum.
To sai kuma amsa daga wurin Mudallib Mande Magariya tare da Umar Lawal dan Fulani da na Mairo Umar Makera, inda suka ce muna muku fatan alkhairi.
Shi kuma Comrade Ahmad Shu'aibu Ashaka ya ce abubuwa da yawa yau da gobe, wasu sirri ne amma kaɗan daga cikinsu shi ne yawan zuwa unguwa.
To sai kuma amsa daga wurin Suleiman Umar Angas, inda ya ce rashin haƙuri da yau da gobe.
Sai kuma Beatrice Madalla ya ce ƙarya ita ce abu mai muni.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders, inda ya ce yau da gobe abin da ya fi ciwa waɗanda suka yi sabon aure tuwo a kwarya baya wuce yadda za ku fahimci juna a tsakaninka da amarya, domin dukkanku sabbi ne a kan sanin zamantakewar aure, ku tashi lafiya.
Shi kuma Umar Haruna Kirfi ya ce mu dai ba mu yi aure ba, amma mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo.
Sai kuma amsar mai waya Ibrahim, inda ya ce zaman haƙuri.
Shi kuma Bello Atahira a nasa ra'ayin ya ce rashin haƙuri.
Sai kuma amsar Abubakar Danda Santar Komau, Allah sa na faɗi wannan suna daidai, inda ya ce gaskiya abin sirri ne.
Daga nan kuma sai sakon Abba Best yace abinda ka saba gani yau da gobe kaga ba haka ba. Daga bangaren mace ta saba tana tsafta, tana kwalliya, tana ladabi da biyayya, magana mai dadi. Daga baya ana daura aure ka nemi waɗannan ka rasa.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Muhammadu Sani Usman inda yace rashin hakuri tsakanin ma'aurata.
Sai kuma Shamsuddin Marafa shi ma yace rashin hakurin lamarin yau da kullum.
Sai kuma Imran Ado mai tsidau inda yace ya da kullum sai Allah.
Shi kuma Umar Faruk Usaini Jibo yace canjin yanayi da cin fuska.
To sai kuma amsa na gaba da gurin Ajas Abogu Allah sana faɗi sunan nan daidai inda yace sai dai gyaran Allah amma abubuwan suna da yawa. To madalla yanzu kuma mun zo ga gauran tattaunawa don jin abin da wasu ma'aurata suka tattauna akai. Wakilar sashen Hausa Aisha Ma'azu ce za ta jagoranci wannan tattaunawar.
Assalamu alaikum sauraron yau da gobe. A zauren namu na zamantakewa a yau zamu tattauna ne akan zamantakewa ta aure. Yaya burin mutane yake kasancewa kamun aure idan aka yi auren haka kike samu ko kuma abin yana sabawa ana samun sabanin haka. Domin tattauna wannan mawdu'i a zauren namu yau muna tare da
Umar Ali
sai kuma
Hamza Yusuf.
Da farko mallan ya ake fara kike yaya zamantakewa ta aure suke kasancewa tunda yanzu kai ka yi kamun kai aure akwai yadda kake kallon abu bayan da kai auren yaya ka samu abu
so lillahi dama shi rayuwa ta aure a wurin musulmi ya san rayuwa ce mai muhimmanci kuma kanin kai aure na farko akwai abubuwan da zaka duba kan ka kai matsayin da zaka yi aure a matsayin ka na mai hankali duba yuwar aure a tare da kai shi idan nayi aure yanzu zan iya ci gaba da rayuwar aure jama'a na zan iya rike iyalin nan da na aure zan iya rike matana da na aura ko ba zan iya rike ta ba kanin ka fara neman aure idan kaga zaka iya wannan daga wannan lokaci ne zaka fara tunanin yar wazani idan kaga yarinyar da kake so za ka mata sai ka nemi izini a gurin iyayen ka farko da niyyar zaka yi aure bayan haka sai ka zo kuma ka shiga tanadin abin da zaka yi aure bayan kai aure akwai kuma yanayi da zaka samu kanka a ciki wanda za ka ga yau akwai dadi gowa guda ne kuma wannan ka sani wannan rayuwar ko da aure ko ba aure rayuwa ta gaji haka yau za a samu daidai ne gobe a samu sama
amma mallan da ka yi auren na san ka je ka nemi kamar yadda ka bi sharuɗa na da abin musulunci da sun faɗa mana
na'am
to ka san a yau muna daɗi sai muke baka taɓa mana komai ba to ya abin yake ya kasance kuma in haka ka samu yadda kake so ne a ko kuma ka samu sabani haka me ya jawo haka daga ina aka samu tangarɗa daga me bangaren ka ne ko kuma daga bangaren ta
to alhamdulillah duka haka yakan faru kuma yakan kasance bai faru ba na farko kai ma'aurati domin kamar yadda muka sani an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa maza su ne suke kan gaba su kuma ce su ne da ƙarfi akan mata dan haka idan za ka nemi aure kar ka yi kokarin ka ga ka shigo da makamancin abin da zai zama ƙarya har idan ka sa rayuwar ƙarya a cikin shi a nan aure to za ka samu matsaloli waɗanda za su tayar maka da hankali har wanin ka amma idan ka sa gaskiya a cikin neman auren ka to duk wani abu da zai zama ma zai zo zai zama maka mai sauki kuma sai ka gane cewa wannan jarabawa ne ka dai ni da ma hakan zai faru to na farko idan za ka nemi aure kar ka sakarya a ciki kan yi ka gaskiya idan ka zo nemi aure ka nuna matsayin ka kar ka kawo matsayin da ba naka bane a ciki tun da haka duk ka bi wannan matakan bayan an yi auren za a iya samun sabanin haka din wannan abu ya zo ga cewa ita sai maka daidai ba ko ita ta ga cewa kai ba kai mata daidai ba to bayan haka wannan abu da zai kokarin kawo muku haka shine adalci a tsakanin ka a tsakanin ka da ita domin kai ne dai har yau kake abubuwa a gaba to bayan haka kuma dole ne rayuwar aure ta gaji hakuri kamin aishi ballantana da ma aiki amma tabbas idan ai aure dole ne sai an samu matsaloli a ciki na taji in ma idan ba ka yi tunani mai kyau ba har za ka zo kana cewa ni da na san haka ne ka da wani ba shin wai ke da ma hakalin ke yake amma daga baya can farko ai ni ban san haka ba to ya za a yi ta nuna maka kuma haka take ni kai ma a lokacin da ka je ka nuna halayenka 100% a lokacin tana son ka to ba za ta iya gano komai ba da karshe wata rana za ta zo tana tunanin an ya dama kai ma haka take ni ai ni ban san haka take ni idan aka yi hakuri da juna aka sayi adalci a tsakanin insha Allah sai tafiya ta mike har akai inda ake so akai
ke kai maka aure ba yanzu kake tunani ne mai juna ko kuma a cikin na kake nazari kan abubuwan da ya kamata kai sabu kai aure cikin to da yawa zaka ga matasa kamar kamanka suna gani aure kamar yadda ake yi ne a cikin film musamman ma sinatunan India ya grupa ta mana tunani su da sosai yadda muna gani kamar rayuwar da suke a sinatunan su shine haka rayuwar aure ke kasancewa kai ya ne gani irin buri take da suka cimma a rayuwar aure duk da cewa mallan ya wasu sun fada kaka taba wayannan sun fada da mallan ya zamu je sir
a gaskiya dai abin da ya kamata mu matasa mu sani masu niyan aure shine ya kamata mu sani cewa rayuwar aure daban yake da rayuwar film shi rayuwar film suna dauka ne domin su burge wasu daga cikin mutane ba kowa da kowa ba so saboda haka ita rayuwar aure rayuwa ce wanda ake so a yi ta dindindin tsakanin ma'aurata kuma alhamdulillah addinin musulunci ya tanadar mana yanda zamu gudanar da rayuwar auren mu koda kallafin ba ko wanda basu taba kallafin ba amma kuma suna nan suna zaune lafiya kalau da matan su
to bari mu jiyo kanka ya kake kallo me kake gani ya kake so a ce rayuwar aure idan kayi ta kasance a gare ka tsakaninka da
to farko dai abin da nake bukata shine ke zama na adalci tsakanin mu ni da ita kowa yana da adalci yana kuma ba wa dan uwan shi haƙƙin sa da ya kamata ya bashi kamar yanda yake kasancewa a wurin daurin aure akan daukar maka wasu alƙawura ko da kai baka dauka ba kamar ciyarwa shayarwa fatarwa duka akan iya daukar maka wannan alƙawura to akalla ya kamata ka kiyaye wannan alƙawuran da aka daukar maka tunda ka amince za ka yi su
haka
sai ya kasance an samu zaman lafiya dan kuma ya zama na ba kiyaye ba to zai zama na cewa an samu matsala tun daga wannan kasancewar alƙawari shi abu ne wanda tsakaninka da Ubangiji ne wannan alƙawari saboda haka ya kamata mu matasa mu kiyaye tun daga zuwa wurin sace yarinya sai ta faɗa mata abubuwan da kai ka san cewa in kai aure ba za ka kiyaye wannan abubuwan ba bai da amfani
to mama kai maganar batun kiyayewa da ƙarya irin ne mafi yaya hakan yake shafan zamantakewa na aure ƙarya idan a cikin aure idan ƙauriya ka mu aure ya yake shafan shi kanshi auren idan an yi
alhamdulillah ƙarya kore tana shafar aure bayan an yi aure yayin da kan naje neman aure kalan yanzu in tashi neman aure kamar yadda nake da wannan riga sai in je in kalli wata babbar riga mai kyau in sa in je in burge iyayen ta da sauran yan uwan ta in samu wani dan karamin kuɗi na in canza shi ko wani dauki hayar mota in je in yi abin da nake so in fito a matsayin mai shi alhalin dukan wannan abun kusan karɓa na yi ko bashi na shi na zo ne da shi to da zaran aka ce an yi aure aka waye gari yau ga ta a gidana abin na farko suturar da nake saba sawa ta zo ma bata gan shi motan da na karba ina zuwa gidan da shi ta zo bata same shi ba kai ce da nayi mata ƙarin cewa ina gina gida yana kaza gidana sai aka waye gari yau gashi na zo na kawo ta a gidan haya ma ɗaki ɗaya tana wata rana ma ta shiga bayi wani katon zai zo yana jiran ta fito shi ba
to yaya auren
to daga nan kaga tun anan za ta fara gane cewa ashe ni makarici ne dama yaudara tun ni zo na karanta mata dama saboda waɗannan abubuwan ta amince ne ba wato sabanin haka ya saka amincewa inda ƙarshen ta da farko na nuna mata iya abin da nake da shi ta iya yiwuwa ta nuna ba ta suna kuma sai a zauna lafiya yanzu kuma sai ni yaudare ta ni mata ƙarya ina da kaza daga ƙarshe kai abin da zai ci za a ci a gidan ya zama kuma ya wahala ƙarshen ta sai ta zo ta ɗauki kwanan ta wata rana ko sai ta ɗauki a tamfata ta je ta sayar ko kuma sai ta tashi ta je gidan iyayenta to ƙarya ta fara gani abin da ni nuna ina da shi yanzu ba
to so da yawa za ka ga cewa mata suna korafin cewa magajen su ba sa tokata musu su yi korafin cewa iyayen su maza musamman ma iyaye mata ba sa kyautata musu akwai rashin jituwa tsakanin su haka har ma wani lokaci sai ka ga sai zama kamar akwai kishi tsakanin uwar haka to yaya ake samun irin wannan kuma ta yaya za a samu maslaha tsakanin tumar auratan da kuma iyaye kasancewa baya da zamu da iyaye
gaskiya ne to alhamdulillah gaskiya akan samu wannan matsala tsakanin mata da uwar miji har ya zama ga uwar miji tana neman ta zama kamar kishiya a matar ta wannan ana samun wannan matsaloli kuma matsaloli ne masu wato kawo san rabuwar aure amma daga ƙarshe abinda ni nake gani idan irin haka ya faru na farko ya kasance kai idan har kana gudun waɗannan matsaloli su faru da kasance tun farko kayi aure na gaskiya idan kai aure na da gaskiya shi ne sa ka samu matan da za ta tafi ka da gaskiya idan ta tafi ka da gaskiya to babu yadda za a yi ko da mahaifiyarka ya taɓa ta masa rai nuna bacin ran nan akan ka ballanta na
Wato madam kin ji abin da suka ce mana maganar yaudaran nan dai
tana ga shine ne yawancin mutane
musamman mamata ma dai zan ce ne ya fi shafa
kuma musan saboda kin ga dai wannan Adamu cewa Adamu yace yaudara bayan aure ta kan fito fili wannan abin ya fi komai cintuwa kwariya
kwarai da gaske
kin gani da fatan ma'aurata da waɗanda ma basu yi ba za su daina wannan halin sannan kuma kin ga Stars Communication Jos shi kuma ya ce wai abin da ya fice mai kwariya shine ba ni babu da mata ke yi wa mazaje da zarar sun dawo daga ba sanne da zuwa yaya hanya sai dai ka tata ce ma an karbi bashin gishiri da magi kuma sauran bashin kayan miya da kace zaka biya sai ka dawo
to mata kun dai ji dai wannan babban kalubale ne gare ku mata masu irin wannan hali bari dai yanzu dai mu dan shakata da wannan wakan
kin dai ji abinda suka fara tattaunawa yanzu kuma za mu sake komawa Aisha Mu'azu domin mu ji ƙarshen wannan tattaunawa mu ji abinda ma'auratan nan ke faɗi
to wa'in suna danganta haka da zama tare tsakanin ma'aurata da kuma iyayensu yaya kai kake kallon abu tunda cewa baka aure ba na tabbata akwai na kusa da kai da suka yi da kake ganin yadda suke rayuwa kuma kai kanka akwai irin tunanin da kake da shi a ce ko kuma kana da wani buri da kake so a ce ka cimma idan kai aure da ya danganci wani abu makamacin haka
to a gaskiya dai shi al'amari na aure bai buƙatar cewa kana kusa da iyayenka ko dan samun wasu shawarwari yanda za ka gudanar da al'amuranka
amma ba ka gani idan iyaye suka shigo an samu na uku kenan domin aure ai tsakanin mata ne da namiji ko bala
rance amma duk da haka ma sai har akwai matsala tsakanin ku da matarka kafin ya bada matsala tsakanin ta da iyayen idan har kuna da zaman lafiya da kai da matanka kun fahimci juna yanda ya kamata to ko a tsakiyar ina kake tsaune da ita abin da ka sharan da mata shi za ta bi ba za ta shiga hurumin iyayenka ba aurenka take ba zaman iyayenka take ba saboda haka duk umarnin da ka bata dangane da iyayenka shi za ta bi ina ganin duk wanda ta rena masa iyayensa to an samu matsala ne daga wurin shi idan har aka samu daidaito tsakaninsa da mijinta to ba abin da kuma zai shafi ta rena masa iyaye ko da ba suna zaune a cikin gida ɗaya ne
ko da kuma suna takalanta
eh
da akwai kakan mu mata muna da wannan don ni akwai wacce na san ta yi aure suna zaune lafiya da mijinta sai an yi tana kuskus da mijinta washe gari sai a ce ai ina jin kujiya kuna nan kuna ta faɗa ke ba haka ake zaman aure ba to kaga tsakaninta da Allah ta san cewa tsakaninta da mijinta hira suke yi amma to hirar ma ba a so su kenan amma idan suna faɗa sai ka ji an zauna lafiya
eh to wannan kuma ba wai ita da ta kale su ba sai ta faɗa ma mijinta tunda auren shi take yi gashi
a to ai iyayen da suke takala to yanzu kaga yanzu ita da wannan da daga ya maka wannan misali da ka kawo da ta tanka da abun ba zai yi to ba amma sai ta yi dariya dai ta ga yawo mijin ma domin kar ta samu matsala tsakanin ta da mijin da yace au mahaifiyar ta wace ba za ta huta haka kuma ba ta ce wa mahaifiyar komai ba kar ma ta yi tunani wannan dai take musu da ni ta mai da ni makarinciya
gaskiya ne wannan amma kuma in dai suna tare yau da kullun, to ko shi mijin sai ya fahimci akwai wani abu yake faruwa tsakanin matan shi da kuma iyayenta, kasancewar shi ne mai gida, tunda duk wanda ya girma har ya kai yayi aure kuma yana zaune da matarsa a cikin gida, cikin family house nasu kenan, to zai zama na koda da baban shi yana raye ko baban shi baya raye, to zai zama shi ma mai gida ne, so saboda haka shi zai zama na alkali tsakanin iyayensa kuma matan shi, shi ya san hukuncin da zai yanke tsakanin su.
So da yawa mata idan aka ce za a fita unguwa sai a wuce wuri ɗaya biyu uku hudu wuri ɗaya aka tambaya amma sai a je wuri biyu, kuna gani haka yana daga cikin abubuwan da ke jawo matsala wasu lokuta a cikin zamantakewa da aure?
Wannan yana daga cikin abin da ke jawo matsala a dora aure, domin da zaran mace za ta fita da sanin mai gidanta ne ko ko babu sanin mai gidanta, wannan zai zama matsala, idan ko da sanin mai gidanta ne to idan ta fita zan za ta fita ta gaya masa mai gida zan je gidan wance gaisuwa ko zan je gidan wance bi ma'ana ta'aziyya ko zan je taron adadin suna, iya gidan da ya ba ta izini ita ce ta wuce nan, sannan idan ta fito za ta tafi ta je gidan kowa ne dai wannan gidan tun sanin ne idan da zaran kuwa za ta fita bi a gidan wannan ta gaya mata zan je gidan wance ne a wancan, to dole ne a samu matsala a irin wannan domin ta saba wa ka'ida ta saba wa sharadin.
To ba kai aure ba tukuna amma zan maka wannan tambaya, yaya kake so a ce rayuwar auren ka kasance tsakanin ka da matarka? A bari in maka misali, akwai batuyayya kawo batun ƙarya a cikin neman aure da kuma to batun kyautatawa fa daga maza, domin so da yawa sai ka ji mata suna cewa miji na yana samu amma kuma baya wadata mu iya gurgurdan samun sa, iyaye wannan yake to
na'am fa alhamdulillah shanin da ya shafi kyautatawa wato a tsakanin ma'aurata wannan hanki ne wato kowa, kuma hakika magidanci yakan samu wato kuzari da kokari akan kyautata ma iyalin sa idan sun zama su ma masu kyautatawa gare shi, dan idan har wato ana samun kyautatawa daga mata miji ya zama baya kyautata ma matarsa, wannan gaskiya ne mai adalci ko kuma yayi zalunci kun Allah ba zai bar shi ba.
Ne abin da na fahimta da al'amarin nan shine wasu mata sukan kwatanta abin da wasu tafarorin su suke samu daga wajen mazajensu, alhali kuma samun mazajensu bai kai na wancan mazajen wancan mata
ba. Wato suna kallon yadda waɗansu suke rayuwarsu.
Eh, to sai su ɗauka su ma sai sun yi irin wannan rayuwa, alhali kuma mazajensu ba su kai mazajen wancan hali kuma hanyar samu ba. Ni ina ganin wannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo mata suke rena abubuwan da mazajen suke yi.
To a zahiri akwai mazajen da idan suka samu goma su za su je su ci kwai a waje, matan su kuma sai su hada su da lami suka a gida da haka. To wannan kuma fa
eh, to wannan kuma kira za a yi gare su a kuma nuna musu ba koda addini ma ba haka yake na garba, idan har ka samu to akalla ita ma ta ci abin kasancewar ita matan ka, kuma ta wani wurin ana ganin ma kaman sun ji maza din tausayawa in su suka samu suna iya ajiye ma amma shi namiji yakan iya fita waje ya je samu duk abin da samu ya ci ya wanke bakin shi ya shigo gida ba tare da ta sun ya ci ba.
Wace irin rawa amana take takawa a zamantakewa ta aure?
Alhamdulillahi amana tana taka wato abubuwa manya masu muhimmanci a cikin wato tsakanin aure, matukar aka ce musamman mata ta rike wa mai gidanta amana, lalle insha Allah yana da wahala yau a ce an ji su kai iyayensu ma kansu ba za su ji su ba ballantana abokan zama, matukar akwai amana tsakani, amma da zaran fa aka ce amana danna amana gaskiya tana da ƙarfi akan ya mace ta rike amana akan mai gidanta, shi ma akwai amana lalle ta zuwa ƙarfi ce rike akan matarsa, to idan aka samu wannan kai kusan ma aka samu amana a tsakani ma yana ganin babu a samu ba ma wata matsala da za a samu insha Allah.
Eh, duk inda amana ta shiga ciki to kasancewar haka shi zai ƙara ƙaunarta ita ma za ta ƙara sunta, kuma idan yayi misali yayi wanka ya dauko kaya masu kyau ya saka ya fesa turare ya yi wani shirin da zai yi, to inda amana tsakanin su ba za ta yi tunanin zai tafi wurin wata bane, saboda ta san akwai amana tsakanin su, kuma koda zai wani abu tunda da amana zai iya sarar mata, saboda haka shi ma idan ta tambaye shi za ta fita unguwa, to in dai da amana tsakanin su yanda ta tambaye shi nan nan yake tsammanin za ta, sai dai kuma in ta saba je ta wani wuri, amma yayin da ta tambaye shi nan saboda ya yarda ko da bai da niyya ma zai ji aransa, to tunda dai akwai amana tsakanin mu ne zai hana na bata ji ta kasancewar wannan amana din ta ci gaba da dawowa tsakanin mu. Eh, ina ganin haka shi ne amana take bukata kasancewar kuna tare idan da amana kuma kin ga babu zargi a kai
ya abu ne ki ya kake kallon zamantakewa ta aure ko kuma shi ya kuke kallon zamantakewa ta aure a yau
to alhamdulillah zamantakewa na aure yau gaskiya da yawan shi ana samun matsaloli a wurin su ma'aurata ko me yake haifar da haka bade shine rashin amana yana daga cikin abin da yake haifar da wato matsalolin da ke tattare da ma'aurata a wannan lokacin za ka ga mata tana yawo a titi tamkar kai ba kamar kamanta ta da wata cewa mata aure ne ko ina ta she take so ta shiga za ta kuma ko ina za ta shiga ba ta kai kanka ma namiji kana jin tsoron makari da ita a hanya a matsayin ta na mata aure ta ga bata rike amana ba domin da ta rike amana ma ba za ma ka ganta a hanya ba face to tare da wani muharraminta ko kuma mai gidan kuma idan aka ce ta watsar da amana babu abin da bazaya
za ta malam ka tabo mata maza kuma fa
to su ma maza hakika suna da rashin amana kuma yana haifar musu da matsala wanda za ta zo har ta karfin su matsalan yanzu mutum ne magidanci ne da matarsa har da yayansa amma wani lokaci a gaban yayansa ma za ka ga yana wasa da wata yarinya ko kuma wata bazawara haka wasa wanda ma bai dace ba al'ada ma ballantana a shari'a idan shi musulmi ne a ce a shari'ar musulunci to wannan ko da zaran aka ga yayansa suna wannan to tun nan farko ya fara kawo wata matsala wadda za ta zo wata ran ma yayansa su za su ce mun ga babanmu kai yana wasa da wani
kuma an koya dora su ke
kenan ya ba su wani darasi to da zaran suka je su ga mama ai ba mun ga shi da wasa da wanci kin ga tun nan an jefa mata wani abu a zuciya wanda da ba ta tunanin shi yanzu ga shi to da zaran yayi mata ta abu kadan sai da ce fare ko ai mun dole ai muna inda ana zuwa ana wa wasu dariya muka ai dole a bata muna
to shi kuma ya kike kallon rayuwar aure a yau
ni kuma inda nake kallon rayuwar aure shi ne tun daga farko ma kamar yanda wasu ainihin samari suke ganin kamar ciyarwa na yau da kullum shi ne ainihin makasudi ko kuma yayi tasiri a zukatansu ya hana su yin aure in kasancewar aurekan na lokaci guda ne so saboda haka abin da zai biyo bayan shi suke tunani sai nake kira ga masu irin wannan tunanin da cewar idan sun yi amfani da irin wannan tunanin ashe inda magabata ma da irin wannan tunanin suke amfani da su ma ba a samar da su kasancewar shi ciyarwa da shayarwa duka na ubangiji Allah shi ne mai baka abin da zaka ci kuma idan kai aure din cikin yardar Allah ne da kofofin samunka sun kara budewa samunka yana karuwa sabanin yanda wasu suke cewa idan kai aure kullun cewa yau ka ba kudin ka za gobe kudin ka za to ka sani cewa ba wai fa dabaran ka ne ke samar maka wannan abin da zaka bayar din ba ubangiji ne da ya baka ikon yin auren nan shine zai yassare maka ka samu abin da zaka ba har ma kai mu wani ma alheri kasancewa duka albarka ce ta aure muke ci dukan mu sai saboda haka samari masu tunanin cewa ainihin ciyarwa ko kuma daukar responsibility na family shi ke hana su yin aure to ji aran su cewa idan kai aure to alfarmar auren nan kana iya samun abin da ma baka samun shi kafin kuma shi bangare na gudanar da rayuwa ko da baka da aure din ai ba wai zaka zira ido komai da komai sai an maka so tunda kana yi wa kanka abubuwa to dan kai aure ma komai ba zai gagara ba asali ma sai dai ka kara daukan wani darasi daga aure wajen riƙon amana da kuma ciyar da wasu wanda dama baka ciyar da su alfarmar aure sai ga cewar kana ciyar da wani
sanan zamu rusa aya a wannan zore namu a yau
to Maryam kin ji abinda kuma suka kammala ganin su akai
tattaunawa ta babu shakka wani abu da ya ja hankali na shine yadda wasu magidantan a cewa hirar da suka yi za su je waje su ci mai daɗi su kuma iyalan gida su basu suna shan miya lani
kwarai da gaske
sannan kuma ga batun zuwa unguwa
da ba shaka yi
babu shaka amma kuma wanda shike ya kamata mu gayyato mata mako mai zuwa
Allah Allahu ya kamata mu ji ta baki su
yawwa
mu bayyana mana su ma abin da su
tuwa kwarya tunda da yau dan maza ne muka ji sun tabo waɗannan abubuwa
kwarai da gaske To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana wajen bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya Oh, yeah.
一根葱。